lokacin zasu ta kokawa Allah Allah sai ce iksa ufiya wala tukallimuni ku danna su a ciki kar ku sake mun magana saboda haka a wani lokacin zasu kururuwa zasu kuka wani lokacin kuma zasu shiru to amma anan Allah yake cewa ba za a yanke musu azaba ba wato life at all anhum ba za a yanke musu azaba ko a rige musu zafin ta ba wa hum fi mublisun suna ciki wato a cikin azabar wato sun yi shiru shine saki tuna sun yi tsit saboda wato tsananin wato azabar da ubangiji yake musu Allah kiyaye mu Allah ya ce wa
zalamnahum walakin kanu hum zalimin
Allah ya ce wa zalamnahum ba mu zalunce su ba da muka saka su a gidan wuta walakin kanu hum zalimin su suka cuci kansu da kafirci dan su suka yi abin da wato ya kai su wato gidan wuta na'am
wanada ya maliku liyakri alaina rabbuk kana innakum makifun
ubangiji anan yace wanada ya maliku yan wuta za su kira su ce ya maliku ya maliku shi maliku wato shine mala'ikan da Allah ya sashi mai tsaron gidan wuta malamai suka ce wato majalisin sa gurin zaman sa office din sa yana nan a tsakin wuta jahannama wa fiha jasurun tamurru alaiha mala'ikatul azabi akwai wasu gada da take kan wato wuta a wannan kan wannan kadarkon mala'ikun wuta azaba wato suke wucewa wanda Allah ya tanade su saboda kare yi wa ƴan wuta azaba wato shine malaiki fa huwa yara a ƙasa haka ma yara adina hashi mala'ikan mutuwan nan shi malikun nan daga inda yake wato akan wutar jahannama a tsakiyar wutar anan ofisin sa yake yana zaune daga nan yana kallon karkashin wutar da dukkan irin wato nau'in ƴan wutar da suke karkashin wuta ana musu azaba yana kallon su kamar yadda yake kallon na sama saboda haka za su kira anan sai aka ce wanadau ya maliku za su kira ko wanada ne wanadau ne wanadau ya maliku za su kira su ce ya maliku ya kai maliku amma a can baya Allah madaukakin sarki sai ya ce sun yi shiru ba sa magana shi yasa sai malamai suka ce rayuwa a gidan wuta tana daukan fuska biyu akwai lokacin da za a kulle a ƙi a saurare su a hana su magana a ta cinna musu azaba sai an ɗauki shekaru sai a kuma ba su dama kuma su yi magana yawwa sai su yi magana in sun yi magana wato domin a ƙara musu takaici da baƙin ciki yawwa wato in sun yi magana to amsar da za a ba su wato amsa ce wanda ya sake ɗebe ƙaunar samun sauƙi yawwa in suna cikin wuta za su yi kukan yunwa in sun yi kukan yunwa za a ba su abinci abincin da za a ba su irin na ƴan wuta ne za su yi huri ina ma da sun haƙura da yunwa su domin za su abincin ya makare wuyansu daga nan su yi kukan kishirwa a ba su ruwa za su yi huri ina ma da ba su koka a ba su ruwan ba za su sha wannan ruwa tafashashe na zafi hakan nan za a yi ta jujjuya su to wani lokacin za su yi magana wani lokacin ba za su yi ba shi yasa anan Allah ya ce la yafataru anhum azabar ba a yanke musu ita ba a sawwaka ta wa hum fihi mublisun suna zaune a cikin azabar mublisun sun yi shiru ma'ana saki tuna babu motsi to amma anan kuma bayan an cika gaba da azaba Allah ya ce wanadau ya maliku sai suka kira maliku shi mai gadin wato wutar kenan suka ce masa liyaqdi alaina rabbu roƙa mana ubangijinka dan Allah dan annabi ya zo ya mana hukunci muka a kashe mu hukunta liyaqdi alaina mali wato liyaqdi alaina rabbu cewa sa ubangijinka ya kashe mu wato ya kashe mu shine layumitna Allah ya aiko mana mutuwa mu mutu dan mu huta da wannan azaba kala sai bayan shekara 1000 tukun za a ba su wannan amsa din in suka yi wannan magana ba za a kula su ba sai bayan shekara 1000 sai Allah ya ce mala'ikun sa amsa musu su ce musu innakum makithuna ku masu tabbata ne a cikin wannan azaba da'iman har abada ba maganar mutuwa mutuwa kan aita ma an yanka ta ma saboda haka babu labarin mutuwa dan aljanna ne aljanna babu labarin mutuwa dan wuta yana wuta babu labarin mutuwa shi yasa sai Allah bayan shekara 1000 sai ya ce musu innakum makithun lalle ku wato kun kasance masu dawwama ne wato a cikin wannan azaba malamai suka ce shi da ubangiji ya ce sun ce liyaqdi alaina rabbuk roƙa mana ubangijinka wato ya hukunta mana mutuwa suka ce wannan lam din lam ne lidu'a addu'a ne suke roƙo wa yaqdi majzumin bi hasil ba ma'anarsa shine sal rabbuka an yumita ka roka mana ubangijin ka shi ya kashe mu mana huta fa huwa min qada alaihi idza amatahu shine idan Allah ya kashe mutum da a ce shikenan ai Allah ya saukar masa wato da mutuwa to saboda ku wannan kamar addu'a su kai cewa malikun ya roka musu Allah Allah ya karbara su Allah sai ya ce innakum makisun za ku dawo macin azaba daga jinakum min haqi
لكن أكثركم للحق كارهون أمبرموا أمرا فإنا مهرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجويهم بل ورسلنا لديهم يكتبون
الله يكتب لقد جئناكم بالحق ميسا بلا أبرك دوما تشن عذابا با لقد جئناكم بالحق عيدا منذ ومكو لغسكيا akan harshen annabi ya kira ku ku imani kuka ki imani walakin aksarukum lil haqqi karihun ko yawa yawan ku wato ban fasan wato gaskiya Allah yace am abramu amram shin su kafire kan ko wani makirci suke tukawa ne shin me suke shiryawa ne wani irin makirci suke mana ko kuma sun shirye wani makirci ne wato wanda za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace fa ina mubrimun to mu muna nan muna shirye sakayya kuje ku shirye duk irin makicin da za ku yi duk irin kafircin da za ku yi cutar da annabi ko cutar da musulunci ko cutar da masu da'awa kuje ku yi duk abin da za ku fa ina mubrimuna mu ma muna nan muna shirya wato kama ku kama wanda ba za ku kwace ba shine muhakkamuna kaiduna fi ihlaki cewa muna shirin mu wa muna tsara yadda mu kuma wato za mu halakar da su kafiran an ya sabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ko dai su kafirai suna tsammani ne wai ban ma jin abin da suke shiryawa ba ma jin asirin su ne mitin din su da suke buya suke yi wa najwahum ko abin da suka zo suke yi a fili ba ma ji ne mana muna jin komi bala Allah ya ce a nasma'u zalika muna ji ko aboye suka yi muna ji balle kuma in sun yi a fili wa rusuluna ladaihim yaktubun ga mala'ikunmu da muka sa suna tare da su suna rubuta mana duk abin da suka aikata duk abin da suka zauna ko ina ka shiga wato ka shirye meeting dan ka cutar da addini ko mai addini Allah madaukakin sarki yana kallon ka yawa saboda haka Allah ya ce su je su shirya mu ma muna nan muna shiryawa saboda haka in suna tsammani ba mu sani bane to gashi nan wa rusulana ladai yaktubun ga manzanninmu wanda muka sa su alhafaza masu kiyaye ayyukan da mutane suke Allah ya ce ma yalfizu min qawlin ila ladaihi raqibun atid dan adam ba zai furta wata magana ba komi karancin ta face tare da wannan magana akwai mala'ikan da yake rubuta ta saboda haka in ka ga dama ka furta alkhairi in ka ga dama ka furta sharri mala'ika ya rubuta ya aje kai ka manta Allah kuma bai manta ba Allah yake cewa ku kace musu
ulin kana lirrahmani
na
ana awwalul abidin
Allah yake cewa kafirai suna jinginawa Allah da subhanahu wata'ala sai Allah ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ku kace musu in kana lirrahmani waladu inda a wajen kaddarawa za a ce Allah yana da da a ce Allah ya rike da fa ana awwalul abidin to ni ne farkon wanda zan bauta wannan da ka gaya musu a kafirai ka ce inda a wajen kaddarawa za a ce Allah yana da da to ni ne farkon mai bauta mu wannan da shine mai yin bauta da walad ga da lakin sabata sai dai abin da ya tabbata Allah walad lahu ta'ala Allah madaukakin sarki bashi da da saboda haka fantafat ibadatu in babu da kaga ibada kuma wato ta kore kenan subhana rabbis samawati
wal ardi na rabbis samawati wal ardi rabbil arsh amma yasifun
Allah yace subhana sarki ya tabbata ga rabbis samawati ubangijin samai wal ardi da kuma kasai rabbil arsh ubangijin al arsh amma yasifun bisa abin da kafire wato suke siffanta shi da shi
fadarhum yakulu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum allazi yu'adu
Allah ya ce fadarhum ka kyale su ya kudo su ta kutsawa a cikin barnace-barnacen su wayal abu ba su su ta wasan su a cikin duniyar su wato su manta da al'amarin addini idan mutum ya manta da me yasa aka halicce shi kuma ina zai koma bayan ya gama rayuwar nan to wannan mutum yana rayuwa irin ta dabbobi Allah ya ce to a bar shi ya je ya ta kutsawa a cikin wato ayyukansa na barnace-barnace wayal abu da kuma wato abubuwa da suke wato na wasanni a duniya hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun hasi kicibus da ranar da Allah ya musu alƙawari ita ce wato ranar azaba ita ce ranar lahira kullun lahira mutum tana tsayawa lokacin da mutum ya mutu ne da zarar mala'ikan mutuwa za su dauki ranka ga lahira ka ta tsaya yawa domin babu wani lokacin da zaka samu na ƙara aiki mai kyau ko kuma na tuba ko na gyara wasu abubuwa da kai suka ce a kansu saboda haka duk abin da zaka yi kafin mala'ika mutuwa ya zo wato kanka zaka yi shi saboda haka alkiyama za ta tsaya, amma wasu alkiyama za ta tsaya bayan mutuwa ta yanke musu rayuwa tunin suna kwanta cikin kabari kenan. هو الذي في السماء
وهو الذي في السماء إله
نعم
ذرب إله
نعم
وهو الحكيم العليم
الله يكي تيوى وهو الذي شيء بنجي شيني الذي في السماء الله أسما وهو الذي في السماء إله الله شيني واندا يكي بنجي جنبوتا أسما وفي الأرض إله أكسما دي شيطن دي شيني بنجي جنبوتا أكسما وطو saboda haka walakimu ubangiji shine gwani wato a cikin wato tadabburin halitta sal alim wanda yake masani bi masalihim da abin da yake maslaha wato wa bayansa na
wa tabarakal ladhi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus saa wa ilayhi turja'un
ubangiji yace wa tabaraka Allah ya girmama ubangijin sama ubangijin kasa ya girmama shine allazi lahu mulku samawati wal ardi shine dai har yanzu yake da mallakar sama yake da mallakar kasa shi ya halice su shi ya mallake su kuma shi suke bautawa shi kade jalla jalaluhu kuma bainahuma da kuma wato abin da yake tsakanin sama da kasa ma Allah shi ya halice komi shi ya mallaki komi kuma komi shi Allah yake bautawa wa inda hu ilmu sa Allah shi yake da sanin yaushe ne alkiyama za ta tsaya wa ilayhi yurja'un kuma kowa da komi ga Allah ake mai da shi bayan alkiyama ta tsaya na
wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'ata illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun
Allah yake cewa wala yamliku allazina yad'una min dunillahi shafa'a allazina yad'una min dunillahi masu bauta ma gumaka wayanda suka riki wadansu ababen halitta kuma bayan Allah Allah yake cewa wala yamliku basu mallaki a shafa'a ceto ba wato basu mallaki ceto ba ko kuma ba sa mallaka ma wani ceto illa man shahida bil haqqi wanda kaga yayi ceto a lahira sai dai wanda ya sheda da gaskiya shine ya sheda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa hum ya'lamun alhali kuma sun sani har azukatan su da abin da furcin wato ba fada la ilaha illallah a baki ba kenan in kace la ilaha illallah wa baki to ka tabbata har zuciyarka kuma kaya da Allah din bashi da abokin wato bauta tare da shi sai shi kade saboda haka furta la ilaha illallah da rashin yaddata a zuciya wannan irin ta munafikai ne yawa amma masu imani su da bakin su da zuciyar su la ilaha illallah su la ilaha illallah ne saboda haka Allah yake cewa illa man shahida bil haqqi sai wanda ya yarda da la ilaha illallah ma'ana ya fade ta wa hum ya'lamun alhali ya sani da zuciyarsa ma yayi sheda ma cewa Allah dai bashi da abota da gaskiya wato babu wani abota da gaskiya sai shi kade shine bi qulubihim ma shahidu bihi bi alsinati abinda suka sheda da bakunan su shine kuma abinda wato suka sheda da zukatan su wato misalin malamai suka ce wannan ayan tana nufin maganar annabi Isa da Uzairu da mala'iku domin su za su yi mu'mini za su shaidu wa mu'mini shine ma'anan wannan istisna'in da Allah ya illa man shahida bil haqqi a wajen waɗansu malaman tafsiri kenan suka ce wannan illa din istisna'i ne munqati'un cewa duk wani abin da aka bauta masa kuma bayan Allah to ba zai mallaki ceto ba amma banda waɗanda suka yarda da la ilaha illallah kaga in sun yarda la ilaha illallah kenan ba su yarda a bauta musu ba saboda haka an bauta ma gumaka an bauta ma waɗanda suka bauta ma annabi Isa suka bauta ma Uzairu suka bauta ma mala'iku wannan ba da yarda mala'ikun bane su mala'ikun sun yarda ba abin bauta da gaskiya sai Allah saboda haka su Allah ya ce za su yi ceto domin su ba su yarda a bauta musu ba sannan kuma su sun san ba su mallaki abin da za a bauta musu ba domin su ma bayi ne na Allah Allah ne ya ce su ma bautar Allah din suke yi shi yasa Allah yake cewa wato wala yamliku allazina yad'una min dunillahi wato ashfa'ata su waɗanda ake bauta musu koma bayan Allah allazina yad'una min dunillahi wanda ake bauta musu koma bayan Allah wala yamliku shafa'a bas mallaki ceto ba wato ba za su ceto ba su gumaka ba za su ceto ba yawa sai kuma ubangiji yace illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai dai waɗanda suka mallaki ceto a cikin waɗanda aka rike su ababan bauta su ne waɗanda suka yarda da la ilaha illallah yawa wa hum ya'lamun alhali su sun san su ba ababan bauta bane illa iyaka mutane da suke bauta musu annabi isa mutane sun bauta masa ba da yaddarsa ba da yawansa ba bil hasal ma shine in ya dawo wato zai yaki duk mutanen da suka ce shi Allah ne ko shi dan Allah ne yawa haka na uzairu ba da yaddarsa ba haka na kuma mala'iku ba da yaddarsu ba saboda haka wa'annan sune illa man shaida bil haqi su kan za su yi ceto yawa su za su yi ceto shine malaiki su hum isa wa uzairu wal mala'ika fa innahum yashfa'una lil mu'minina su za su ceto wato za su ceci mu'mini Allah ya shawala in sa'altahum
walain sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu fa anna yufaku
Allah ya ce wala in sa'altahum in ka tambaye su man khalaqahum wa ya halice su ne la yaqulunna Allahu za su ce Allah ne ya halice shi wannan shine amsar da ko kafiri ne ya san Allah ne ya halice shi to in ka tambaye shi zai ce Allah ne ya halice shi sai Allah ya ce fa anna yufakun to in har Allah ne ya halice ka ko ya halice ku me yasa ake juyar da ku ga barin bautawa Allah shi kadai sai an yi shirka da shi shine fa anna yusrafuna an ibadatillah me yasa ake juyar da su ga barin bautar Allah din na
waqilahu ya rabbi inna ulai qaumun la yu'minun
na'am ubangiji yace waqilihi wato wato kuma da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam wato da wato ko wato ma'ana kamar waqala ne wato zakai masa zakai masa nasba wato a karkashin mazza wato aka ce waqili kuma fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabbi shine yake cewa ya rabbi ya ubangiji kama in annabawa suka yi wazi wa mutane suka yi wazi wa mutane in suka ki to sai su bada uzurin sa wajen ubangiji to shine manzan Allah shi ma ya bada uzurin sa wa ubangijin sa shi Allah ya ce waqilihi wato sai aka hakaito shi wato kamar ana bada labari cewa ai fadar sa abinda shi yake fada shine ba bature yake cewa reported speech abinda shi yake fada manzan shine ya rabbi ya ubangiji inna haula'i qaumul la yu'minun wa'annan mutanen dai wato ba za su imani ba saboda haka ubangiji a lokacin wannan aka ce saba hanzari manzan Allah yake cewa yayi mutane ba su imani ba shi sa ce to mutane ba za su imani ba sai Allah yake cewa dai manzon Allah ya faɗi wannan magana sai Allah ya ce fasfa
anhum wa qul salam
na'am
fasawfa ya'lamun
Allah ya ce fasfa kai ka yi hakuri fa'ad ka kauda kai gabarin su wa qul salam ka ce musu kurin aminci amma malamai suka ce wannan kafin a umuce shi yake su ne in kai mutum wa'azi bai ji ba sai ka kyale shi Allah ya ce fasawfa ya'lamuna da sanin za su sani aka ce wannan bankori ne tahdidi ake musu wato a tauna tsakuwa ne domin a yaci tsoro Allah shi kyale su ba dai ka gaya musu wanzu ba to ka kira da sanin za su sani ma'anar da sanin za su san wato karshen lamarin su nan wannan aya ita ce karshen wannan sura wato ta suratul zukhruf aya ta 89 kuma muna roƙon Allah bin da mu karanta cikin wannan sura wanda yake daidai Allah ya ba mu lada kurakuran mu cikin ta Allah ya yafe mana sura da zamu shiga ta gaba wato ita ce suratul dukan sura ta 44 a cikin jerin wato surori ita wannan suratul dukan an kira ta da suratul dukan cewa wato ad-dukan ana nufin hayaki amma kuma malamai sun yi bayani kamar yadda zamu karanta insha Allah a cikin muji maganganun malamai dangane da wannan hayakin dan wannan sun ce manzon Allah ne addu'a wa mushrikan Makka Allah ya jarrabe su da yunwa ya addu'a shi Allah ka jarrabe su da shekarun fari ilimi da ka jarrabe wato annabi Yusufa annabi Musa da shekarun fari wa yan bani Isra'ila to Allah sai ya aika musu wato fari aka rasa abincin shekaru saboda ka yunwa ta kama su sai da tazo mutun ya daga kansa sama sai yana ganin hayaki saboda tsabar yunwa ta shiga jikinsa yawa wasu kuma suka ce wannan hayaki ne wanda Allah zai aiko alama ce na tashin alkiyama wani hayaki ne zai zo ya cika duniya mai kauri shi mumini zai na jin hayakin yana sauka kansa kamar wani kasun su bi amma kafiri zai na shekan wato hayakin zai na shiga ta kunnansa ta hancinsa ta idaninsa ta bakinsa saboda haka idaninsa yana ruwa wato hancinsa yana cika da hawaye wannan shine hayakin to sauransu akwai maganganun malamai dangane da wannan hayakin wannan aya a Makka aka saukar da ita in banda fadin ubangiji inna kashibul azaba ita wannan aya ita ce kurin aka saukar da ita a Madina amma sauran ayoyin duka makkiya ce ita wannan sura ta suratul dukan ita ce sura ta 63 a wajen jerin saukan surorin alqur'ani sannan an sauko da ita bayan suratul zukhruf kafin suratul jasiya tsakanin zukhruf da jasiya aka saukar da suratul dukan tana da ayoyi 56 a gurin malaman Makka, Madina da malaman Sham. Amma wajen malaman Basra ayoyin 57 ne, haka na wajen malaman Kufa tana da ayoyi 59. Wannan sura ta bude ita ma da yadda sauran surori wato irin su zukur da muka karanta suka bude wato da kuraman bakage na Hamim tana daga cikin lissafin Al-Hawamim da manzon Allah ya bada lissafin su. Allah rahma bismillah
suratu dukhani makiyatun wa ya sittun wa kamsuna aya bismillahir rahmanir rahim amin wal kitabil mubin inna anzalnahu fi laylatin mubarakati inna kunna munzirin فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم
نعم وبنجي جيتي حاميم واتو يتماوانا سورة أمبو ديتا ذا إلوم وإنم بقى جيدا أكبو دي سورة دي إلنتا مالا يتي الله أعلم بمرايده به الله شي يسمي يكيني في دوئنا كلا من بقى جيه wal kitabil mubin ubangiji ya rantsuwa da littafin mai bayani shine alqur'ani shine almuzhirul halali min alharam littafin da yake bayyana halal wato da haram ya tantance su Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin lalle mun saukar da alqur'anin nan fi lailatin mubarakatin a dare mai albarka shine daren lailatul qadari daren da muke tafafutukan neman sa Allah ya datar da mu da wannan dare a cikin wannan kwanaki namu wadanda suka ce wannan dare ana nufin su Sha'ban ne amma dai maganganun da yafi karfi a wajen malaman tafsiri shine daren lailatul qadari shine malai ke cewa hiya lailatul qadari aw lailatul nisfi min sha'ban nazala fiha min ummil kitabi min as-sama'i as-sabi'a ila sama'i ad-dunya an dauko alqur'anin gaba ɗayan sa daga cikin lauhul mahfuz wato zuwa saman duniya a daren lailatul qadari da aka kawo shi saman duniya shi lauhul mahfuz yana sama ta bakwai shi kuma alqur'ani da aka kawo shi an kawo saman duniya wato sama ta daya ana saukar da shi wato yanki yanki guntu guntu wa lokacin aya daya ne ma na sauka wa lokacin kuma sura su kutum wato a sauke ta saboda haka Allah yana sauke ta wato ta hanyar aiko wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato gurgurdan bukata a yanayi wato daban-daban mallan yake cewa ya zo a hadisi wannan sura ta suratul dukhan wato tana da falala mai girman gaske ina daga cikin falalanta fadin annabi sallallahu alaihi wasallam man qara ad-dukhan lailatul juma'a duwan da karanta suratul dukhan a daren juma'a asbaha maghfuran lahu zai waye gari ubangiji ya gafarta masa wato wazawaja min hurul aini kuma za aura masa matan hurul aini sune matan da Allah ya halice su a gidan aljanna amin ha qaulihi sallallahu alaihi wasallam akwai daga cikin falalanta ita wannan sura fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man qara ad-dukhan lailatul juma'a duk wanda ya karanta suratul dukhan a daren juma'a asbaha yastaghfir lahu 70 alf malik zai waye gari mala'iku 70 suna neman masa gafara a wajen ubangiji amin ha qauluhu sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin falalata wato fadin manzon Allah man qara hamim ad-dukhan lailatul juma'a aw yawmil juma'a wanda ya karanta suratul dukhan a daren juma'a jiya kenan aw yawmil juma'a ko kuma a ranar juma'a yau kenan bana Allahu lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida a gidan aljanna qala ba'd al ulama ma zakarahu al baydawi wadansu daga cikin malamai wato suke cewa kamar abin da shi Imam al baydawi ya rawaito wato cikin hadisi da suka zo akan falalar wannan sura wato akwai hadisi da yawa kamar da suka zo hadisan da suka zo falalan surati yasin dan Allah yana fada inna li kulli shay'in qalban wa qalbul qur'ani yasin a kowane abu yana da zuciya zuciyar alqur'ani ta ce yasin man qara'aha yuridu wajhallahi ta'ala duk wanda ya karanta yasin kuma ya karanta dan Allah ghafarallahu lahu Allah zai gafarta masa zuwa kacin hadisi haka na suratul waqi'a haka na ta kowace surori yawanci akwai wadanda suke da falala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wato falalar su to ita ma wannan dukan din wato tana da na ta falala Allah madaukakin sarki yake cewa wato inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin mun saukar da wannan alqur'ani a dare mai albarka shine dare lailatul qadari inna kunna munzirin mu mun kasance masu tsoratar da mutane ne mukawwafina muna tsoratar da mutane azabar Allah madaukakin sarki fiha a cikin wannan dare na lailatul qadari yufaraku kullu amrin hakimi ake rarraba kowane al'amari da ubangiji ya hukunta shi shine muhkamin min al-arzaki wal ajali ajali da kuma wato arziki duk a budget din sa cikin wannan dare ake yi a kowace shekara wato a irin wannan dare ne da cika dare Allah ya ce amran min indina umurni ne ko kuma rabawa ne daga rummu lamari ne da ake sarraf ake yin sa ake zartar da shi daga rummu amran min indina lamari ne da ake zartar da shi daga gurinmu inna kunna mursalin lalle mu muke aiko manzanni ma'ana mu muka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma manzanni da suka zo wato gabanin sa rahmata wannan tausayi ne wato ga mutanen da muka aiko musu manzanni domin kar su mutu shiga gidan wuta kuma ko musu manzanni zo su kira su wanda ya ji ya bi shikenan zai tafi ya shiga gidan aljanna shine Allah ya ce rahmata min rabbika wannan tausayi ne daga gurin ubangijinka innahu huwas sami'ul alim lalle ubangiji yana jin maganganunku al-alim masani ne da abin da kuke aikatawa
rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum mu'minin la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit rabbukum wa rabbu abaikum al-awwali
Allah ya ce rabbus samawati ubangijin samai wato wal ardi da kasai wa bainu ma da abin da ke tsakanin su wato duk abin da ke tsakanin su mutane dabbobi kwari tsuntsaye bishiyoyi komai Allah shine ubangijin sa Allah ce in kuntum muqinin lalle yan ku kafire kun san wannan cewa Allah shine ubangijin sa mai da kasai to shikenan ku yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yazo da shi la ilaha illa huwa babu an bauta daga siyasi Allah yuhyi wa yumitu Allah shine mai rayawa shine mai kashewa rabbukum shine ubangijin ku wa rabbu abaikum al-awwalin shine kuma ubangijin iyayenku wato na farko na'am
bal hum fi shakkin yal'abun
na'am
fartajib yawma tatis sama'u bidukhanin mubin
ubangiji yace bal hum fi shakkin su dai kafirai a'a suna cikin shakka ne game da tashin al-kiyama yal'abuna har ma wasa suke suna izgili ma'ana istizaa'un bika ya muhammad suna izgili da kai ya rasulullah faqala sai manzon allah ya musu addu'a yace allahumma inni alaihim bisab'in kasab yusufa allah ka taimaka min akan mutanen nan ka saukar musu da azaba ta wato azaba ta shekara 7 kamar da ka saukar da azaba ta shekara 7 a mutanen annabi yusufa wato fatai allah yake cewa wato ka kauratar da su yawma tatis sama'u bidukanin mubin ko kuma fartaki ka saurara musu wato har ya zuwa yawma tatis sama'u bidukanin mubin ranar da sama za ta zo wato da hayaki mabayyani fa'ajdabatil ardu sai akai fari a kasar su washtadda bihimul ju'u yunwa ta tsananta a kansu ila arra'u min shiddati ka hayati dukayin bayin samai wal ardi har in mutun ya daga idanu saboda sabar tsananin yunwa sai ya daga ganin wato hayaki tsakanin sama da kasa to Allah sai ya amsa wato addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wato mallan yake cewa da Allah ya ce sai da suka zo in sun daga kansu sama suna ganin ka hayati dukayin kamar wato hayaki mallan yace ashara bi dalika ila annahu laysa almuradu haqiqatu dukan yace ba wai haqiqanin hayaki bane a tsananin yunwa ne bal ra'au shay'an yushbihuhu san ga wani abu ne mai kama da hayakin wato min da'afi abisalin saboda raunin wato idanuwan saboda yunwa ta riga ta shiga jikin su wannan shine abin da Abdullah ibn Abbas da malam Makatib da malam Mujahid ibn Mas'ud suka tafi akai falamatadda al'amru alaihim yayin da abin ya tsanani a kansu ja'ahu Abu Sufyan sai Abu Sufyan lokacin shi yake sarautar Makka sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yace ya Muhammad jita ta'muru bi salati rahimi ya Muhammad kai fa ka zo a cikin addininka kana kiran mutane zuwa ga sada zumunci wa inna qaumaka karhalaku to ga mutanen kana sun halaka da yunwa saboda addu'ar da kai musu mutanen ka gashi na yunwa ta halaka su fadullah ka roka musu Allah ka roki Allah an ya kashi fa anu Allah yayi wannan halin da ake ciki fada alahu manzo Allah sai addu'a bil matsari Allah ya kawo ruwan sama fanazala ruwan sama ya sauka wasamarra alaihim sabata ayamin turan da ya daga hannu ya roki Allah ake ruwan sama ba daina ruwan sama ba har kwana 7 hatta tadarraru min kasrati har sai da suka fara cutuwa saboda yawan ruwan sama waje Abu Sufyan shi dai Abu Sufyan din tunda dama sarkin manzon Allah ne sarkin sa ne yawa amma shi yana daga cikin a lokacin kafin ya musulunta su ne manyan jagorori wannan kafirci wanda kullun mitin din su da tunanin su ya za a yi wato a takawa birki a wannan da'awa da wato ta annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine a malaike cewa Abu Sufyan sai ya dawo watsalinu an yi du'a li rabbi rafi, sai ya sake roƙan manzon Allah cewa ya roƙi Allah Allah ya dauke wannan ruwan sama. Fala manzon Allah ya daga hannu ya addu'a fartafa aka dauke ruwan sama. Abdullah bin Umar da Abu Huraira da Zaid bin Ali da Hassan suke cewa innahu duqa dukanu haqiqatun, a ba yunwa ce wato za ta sa su ga hayaki ba, a wannan hayaki da Allah yake nufi asalin hayaki ne zai zo ya ziru fil alam fi akhir zamani, zai bayyana a duniya amma a ƙarshen zamani, yakunu alamatun ala qurbi sa'a, wannan hayaki zai zama alama ce na sa'ar alqiyama, wato yamla'u ma bainal mashariq wal magharibi, zai hade wato tsakanin mafudar rana da mafadarta, wa ma bainas sama'i wal ardi, tsakanin samai da kasai, yamkusu 40 yawman wa layla, za a yi kwana 40 cuk dare da rana ana cikin wannan hayakin. Amma mumini wato fayusibuhu kazukami, wato zai kamar kasun subi, wato zai ga wannan hayakin yana sauka a jikin sa. Amma shi kafiri fayusiru kasakrani, sai ya zama kamar mai maye yana tagal-tagal saboda idan hayakin ya sheke shi. Kimla ujofo zai cika masa cikin sa, wa karuje mimman kirai, zai na fita ta hancin sa, wa uzinai da kunnuwan sa, wa dubrahu da dubrarsa, wa takunu al-ardu, duk kasar za ta kasance kulluha gaba dayanta kabaitin au kadafi linnari, kamar wato dakin da aka hura wuta, za ta baki kirin saboda wannan hayakin, kamar irin gurin da ake gasa taya, wato haka kasar za ta gaba dayanta lalace. Ko shine ubangiji yake ba mu labari dangane da wannan hayaki da wato zai bayyana a lokacin wato bayyanarsa. Allah ya ce fartaqib, wato saurara musu ya rasulullah, yawma tati sama'u bi dukanin mubin, a ranar da sama za ta zo wato da hayaki mabayyani, yarshan nasa hayakin zai zo,
hada azabun alim,
yarshan nasa hayakin zai zo zai lullube mutane. Allah ya ce hada azabun alim, wannan azaba ce wanda yake wato mai raddi. Malamai suka ce dangane da wannan hayakin akwai maganganun malamai kashi uku. Magana na farko suka ce hayakin yana daga cikin alamomin tashin alkiyama wanda zai zo amma bai zo ba sai a gaba, wa yamkusa fil ardi 40 yawman, zai zauna a ƙasa kwana 40, yamla'u ma bainas sama'i wal ardi, zai cika tsakanin sama da ƙasa. Fa amal mu'min, amma shi mu'mini zai ganshi kamar kasun sumi, amma kafiri wato zai shiga cikin jikinsa, zai sashi yana tafiya wato yana maye, wato yana sashi wato wahala, ba zai iya kallo ba, ya cika masa idanunsa sai hawaye, yana kuma wato zubar da majina. To wannan suka ce wa huwa min asari jahannama yawmul qiyama, wannan yana daga cikin kamar wato wani tasiri ne da wani hayakin zai yi a jikinsa kamar da wata jahannama za ta yi a jikinsa. Wasu malaman suka ce hayakin bai zo ba zai zo ne daga baya, a cikin wanda suka faɗi wannan magana akwai Ali bin Abi Talib, akwai Abdullah bin Abbas, akwai Abdullah bin Umar, Abu Huraira, Zaid bin Ali da sauran waɗansu malamai. An rawaito hadisi wato daga Abu Sa'id al-Khudri, yake cewa shi wannan hayakin wato hayaki ne wanda zai kore mutane ranar alkiyama, wato amma mumini wato zai na jinsa kamar wani raba a jikinsa, amma kafiri ruwan zai na wato hayakin zai na fura shi, wato yana kura shi da ƙarfi. Imam al-Bukhari, Imam Muslim ya fitar da hadisi daga Abi Tufail, wato yake cewa wato ittala annabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu na tazakaru, wata rana manzon Allah ya zo gurinmu ya same mu muna zaune muna tattaunawa. Shi wannan sahabi yake fada, yace manzon Allah ya zo ya same mu muna zaune muna tattaunawa, sai yace mana matas kuruna me kuke tattaunawa, kalu sai suka ce naskuru sa'a, muna tattauna sa'ar alkiyama ne, wato yaushe ne tashin alkiyama. Kala sai manzon Allah yace inna halan taquma, ai alkiyamar ba za ta tsaya ba, hatta tarau qablaha ashar ayati, sai kun ga ayoyi ɗaya bayan ɗaya guda goma. Fa zakara addukanu, a cikin ayoyin da manzo Allah ya ambata musu sai faɗi maganan hayaki, sai faɗi maganan dujal, sai faɗi maganan dabbar da za ta fito, sai maganan fudowar rana ta yamma, sai maganan saukar annabi Isa da fitan yajuju wa majuju, da kuma girgizar ƙasa da za a yi guda uku, ɗaya gaban ɗaya yamma ɗaya jidatul arab, wato ya dai yi musu bayane dangane da kuma dabbar da wutar da za ta fito gobara tana kore mutane zuwa ga filin alkiyama. A wata riwaya daga Huzaifatul Yamani manzon Allah ya ce inna sa'a sa'a al-qiyama la takunu hatta takuna 10 sa'ati al-qiyama ba za ta tsaya ba sai an ga alamomi guda 10 kasfun bil mashriqi za a samu girgizar kasa a mafudan rana wa kasfun bil magharibi girgizar kasa a mafadan rana wa kasfun fi jaziratul arabi girgizar kasa wato kasa a tsibirin larabawa wa dukan da zuwan hayaki wa dajjal da kuma zuwan dujal wato da kuma dabba da za ta fito a cikin kasa da bayyana ya juju ma juju da fitowar rana daga yamma da wutar da za ta zo ta kore mutane zuwa filin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisi awwalu ayatin khurujan farkon ayat da za ta fita shine dujal da saukar annabi Isa da wutar da za ta bayyana ta kore mutane zuwa ga filin alkiyama Allah madaukakin yake cewa fartajib yawma tati samawa bi dukan mubin ya nabi Allah wato saurara lalle ka kyale su har ranar da sama za ta zo da hayaki wanda yake mabayyani wannan yana daga cikin magana da cikin malamai suka yi magana ne biyu suka ce annad dukan huwa ma asaba quraish min aju shine eh magana da mai jalale ne ya kawo a littafin sa cewa eh dalilin yunwa ne da ta kama quraishawa har sai in san daga kansu sama suke ganin wato kamar hayaki kamar da manzon Allah ya musu addu'ar fari fari kuma ya sauka kansu yunwa kuma ta shiga jikin su to wannan shine magana ɗaya daga cikin maganganu suka ce hatta kana rajulu yara baina samai wa ardi dukan in mu ce daga kansa sama zai ga kamar hayaki ne saboda yunwa haka nan Abdullah bin Mas'ud ya faɗa to karkashafahu Allahu anhu amma daga baya ubangiji ya yaye musu malam yace walau kana yawmul qiyamati lam shau an inda wannan hayaki dan alqiyama za ka ganshi ba za a yaye ba tunda azabar alqiyama wanda za ta shafi kafirai azaba ce wanda kafiran za su da wannan wato a cikin ta hadisai da suka zo dangane da wannan hadisai ne yawanci ingantattu wanda Imam al-Bukhari da Muslim da Imam Tirmidhi wato suka fitar a haka na Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Yahya yake cewa haddathna Abu Muawiya an Amash al-Muslim al-Masruq yace Abdullah yana cewa inna makana hadha wannan waƙiyan ya faru li anna quraishan lamasta asad ala nabi da suka yi sabo manzon Allah sai manzon Allah ya musu addu'a Allah ya jarrabe su da shekarun fari kamar yadda Allah ya jarrabe annabi mutanen annabi Yusufa wato da shekarun fari to wannan dai yana daga cikin maganganun da malamai suka ta kawowa don gani da fassarar wannan aya a magana na uku shine wanda suka ce wato Qur'ani wato wanda ta tashi a Makka a lokacin da mutane suka yaki da yazo wato yaki da zinar yaki da suka hada shine Allah yake cewa ya gashan nasa wanda hayakin yazo wato zai lulluɓi mutane yace haza azabun azim ko haza azabun alim wannan azaba ce wanda take wato mai radadi sai mene ne gaba
rabba daga shif annal azaba inna mu'min Allahumma zikri wa qad ja'a rasulun mubin
za su yi addu'a ce rabbana kashif annal azaba ubangiji ka yaye mana wannan azaba inna mu'minun lalle mu mun gaskata annabinka wato min imani amma Allah zai ce musu annalahumma zikra me yasa yanzu za su dauki wazi sai yanzu za su yadda ala yafahumul iman imani baya amfani inna nuzul azabi in azaba ta sauka wa qad ja'a rasulun mubin ashe manzo mai bayani yazo musu da wato da manzanci su matawallau sai suka juya baya
wa qalu mu'allamun majnun
su matawallau sai suka juya baya anhu gabarin sa wa qalu suka ce mu'allamun ai wato mutun ne mai yawan ilimi wato majnunun wato wanda abinda bai dace bai same shi majnun shine mutum ya samu tabin hankali sun jingina manzon Allah tabin hankali saboda wai yana fadan maganganun da ba saba ji ba yawa a ce wai a bar alloli da yawa da ake bauta musu zuwa bautawa Allah guda daya to wannan magana cike da musu shi yasa suke jingina manzon Allah wato hauka shi yasa Allah ya ce su matawallau anhu sai suka juya baya gabarin sa wa qalu mu'allamun majnun suka ce ai mutum ne mai ilimi amma kuma majnun wanda yake wato ya samu tabuwar hankali inna kashiful azabi
innakum aidun
wato su kafirai a haƙin annabi sallallahu alaihi wasallam suna jingina masa abubuwa da yawa wani lokacin cewa suke yi wato innahu ya'lamuhu ulama'ul ajabi cewa wani ne ya koyar da manzon Allah wannan abin da yazo yake fada alqur'anin da yazo yake karanta mutane wani ne ya koyar da shi wani lokacin sai masa majanun wato malaike cewa ai a cikin suratul nahl suna cewa innama yu'allimuhu bashar cewa ai wani mutum ne ya koya masa ma wani alqur'ani wato wani ba'ajami shi suke jinginawa shi kuma ba'ajamin nan kafiri ne sau da yawa yana sha'a'u manzon Allah yakan je gurin sa banasare ne yakan je gurin sa ya zauna saboda ana karanta masa littattafan sama wahayi da ubangiji ya sauka shi sa manzon Allah yake zuwa gurin sa yawa idan manzon Allah ya je zai na jin maganganun wahayi da Allah ya wa annabi Isa alaihi salam to shi wannan yana karanta masa to saboda haka sai suka dauki wannan a matsayin wani dalili manzon Allah wannan mutumin shi ya koyar da shi wato alqur'ani maganganun da yazo yake yi wa mutane wa'azi da shi shine malai yake cewa ai suna cewa wani mutum sunansa wai jabr dinnan wai shine wani ba'ajami ne suka ce shi yake koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani aka ce shi kuma yaran Amir bin al-Hadrami ne suka ce ko dan su kuma sun ce wani mutum ne mai sunansa Isa to su biyun nan dai asali makera ne makera ne aikin su aikin yin takuba ne su suke kera takuba a Makka makera ne to manzo Allah ya kaje amma sun iya karatu littafin at-Taura da Injila to manzo Allah ya kaje gun su yana jin suna karanta masa abin da Allah ya saukar to wannan shi yasa sai suka ce ai su suka koyi da manzo Allah bacin Al-Qur'ani to shine suke cewa muallamun wato majanun Allah sai inna kashful azabi mu zamu yaye musu azaba amma in mun yaye musu ma wato innakum aidun ai za ku koma inna kashful azabi kalilan damu yaye ta kana ma'ana zamu yaye yunwa lokaci kankani sai kuma Allah yaye musu amma Allah ya ce musu innakum aidun lalle za ku koma kan kafircin ku amma fa'adu sai kuma su koma wato kan kafircin su Allah ya ce yawma
na wishi yawma na buɗi shi lubada shatal kubure inna muntajimun
na'am
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم
الله يسي يوم نبلش البطشة الكبرى تنايا عند ذامي دمقا دمقا ودتكي ببت دمقا إتشي رانا ياك إمبادر ومي رانا ياك إمبادر الله ملوك كنسل كي يا دمقا واتو أكافري dan sai da annabi da mu'minai suka kashe manya-manyan mutanen Makka mushrikai mutum 70 suka kama 70 suka daure su a matsayin fursunonin yaki suka ci sake su wato sai su kai su garin Madina to kaga wannan wata gagaruman nasara ne Allah madaukakin sarki ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya masa albishir anan yake ce musu yawma nabishul batshatul kubra tuna wato ranar da zamu yi damka babbar damka inna muntaqimuna lalle mu muna azabtarwa ga kafirai wato waɗanda ba su imani da Allah ba shine wal batashu wal akadu bil quwa damka walaqad fatanna
walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim anaju ilayya ibadallahi inni lakum rasulun وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين
ubangiji yake cewa wala garfatanna qablahum qauma fir'auna hakika mun jarrabi kafin mutanen makka mutanen fir'auna mun jarrabi mutanen fir'auna kafin mutanen makka waja'ahum rasulun mubin wato manzo waja'ahum rasulun karim manzo mai karimci shine annabi Musa alaihi salam ya zo musu da sako daga wajen Allah menene sakon an addu alayya ibadallah shine wato bi an addu ilayya ibadallah shine ku bani abin da na baku ya ku bayan Allah ma'ana shine ma addu'ukum ilayhi min al-iman abin da nake da yaku na daga yin imani wato ku bani ma'ana ku amsa an addu ilayya shine ku amsa zuwa gare ni wato ibadallah ya ku bayan Allah ku amsa tunda annabi Isa ya zo ya musu ya annabi Musa ya zo ya musu wa'azi wato su kare ta Allah su bar bautar wani Allah to Allah ya ce su amsa wannan kiran da yayi musu wato ta hanyar yi masa da'a da kuma wato bautawa Allah shi kade yace inni lakum rasulun amin lalle ni manzo ne gare ku aminun wanda yake amincacce akan abin da aka aika ni da shi ma'ana aminun ala ma ursiltu bihi ni amincacce ne bisa abin da aka aika ni bazan kara ba bazan kuma rage ba wa Allah ta'alu alayya kuma ku sani kada ku nemi jabberanci a kai da ku nemi azabtar da ni ko ku nemi wato tirsasani akan abin da Allah madaukakin sarki ya aiko ni shine wa Allah ta'alu alayya kada ku nemi zalunta ta wato shine na'am
Allah ta'alu ala
lahi. Eh, wa Allah ta'alu ala lahi. Kar ku jabberanci bisa abin da Allah ya kone da shi gurin ku. Ma'ana ku da. Ma'ana ku da. Inni atiku misalan mubin, ni nazo muku wato da hujja wanda ciki wato mabayyaniya. Aiwa me na fasara ne. Wa Allah ta'alu ala lahi. Alayya na fasara ko wa Allah ta'alu ala la kada ku nemi wato neman daukaka bisa umurnin Allah. Allah ya kone kira ku ku bauta masa shi kare ku bar bautar gumaka. Saboda haka kada ku nemi wani abu wanda yake na girman kai na kin karban gaskiya akan wannan abin da nazo muku da shi shine kar ku giwa Allah da'a inni atikum bisulani mubin lalle nazo muku da hujoji wato mabayyani akan wato manzancin nan. Saboda haka sai suka yi masa alƙawarin za su jefe shi sai yake ce musu wa inni uzu bi rabbi
inni uzu bi rabbi wa rabbikum wa antarjun wa in lam tu'minu li fa'atabidun.
Ubangiji yake cewa wa inni uzu bi rabbi, inji shi annabi Musa, ina neman tsari tsakani na da ku wato bi rabbi da ubangiji na wa rabbikum kuma ubangijin ku. Antarjumuni wato kada ku jefe ni, wa inni uzu bi rabbi wa rabbikum, na nemi tsarin ubangiji akan tsakani na da ku, an tarjumuni kar ku jefe ni. Allah ya ce wa lan tu'minu li, ka gaya musu. Sai annabi Musa ya ce musu in ba ku imani da ni ba fa tazilun to ku bar ni, tunda dama imanin ba tilasta bane, ba tilas bane ko. Haka Allah malaukan yake cewa inna hadina husabila imma shakiran wa imma kafura, mun shiryar da dan adam hanya ya gane menene gaskiya menene sabanin gaskiya. Yawa ko dai ya bi wato shakiran hanyar godiya shine hanyar bin Allah da kada ya ta Allah da bauta mai kyau, wato ko kuma kafuran ya bi wato hanyar kafircewa. Saboda kan Allah baka hankali na tamizi, dole kai zaka ware menene gaskiya ka bi menene ko bata ka guje masa. Shi yasa sai yake ce musu anan wa illam tu'minu li, in dai ba ku yi imani da ni ba to kar ku cuce ni. Wato shine fa tazuluni ku banni, ma'ana kada ku cuce ni, amma falamatar ku basu bar shi din ba. Wato su gare ne mahallaka shi, saboda haka shi ma sai addu'a. Allah ya ci fada rabbahu.
Fada rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun. Fasari bi ibadi laylan innakum muttaba'un.
Turikil bahara.
Turikil bahara rahawa. Innahum jundun mughraqun.
Ubangiji yace fada rabbahu, sai annabi Musa ya roki ubangijinsa. Yace anna ha'ula'i qaumun mujrimun. Ya Ubangiji, waɗannan mutanen nawa mutane ne waɗanda suke wato mushrikai kafirai. To yanzu ya daiba kauna ba za a sake samun wanda zai musulunta a cikinsu ba. Saboda haka kuma tunda babu wanda zai musulunta, ko ba za a basu kuma su ci gaba da cutar da addini ba. Saboda haka sai addu'a ya roki Allah cewa Allah ya raba tsakaninsa da su. Saboda haka sai Allah ya ce fa asri bi ibadi, ka tafi da bayina lailan da daddare innakum muttabuuna, lalle za a ji ku. Kaga Allah ya riga gaya masa. Saboda haka dan ya ga Fir'auna ya bin sa, ma hankalinsa ba zai tashi ba. Yawwa, Allah ya ce ka tafi da bayina da daddare, su ne yan bani Isra'ila, su ne mu'minai, ka rebe su, ka zare jikinka cikin dare, ka tafi da su. Allah ya ce innakum muttabuun, lalle za a bi ku, yatba'ukum fir'aun wa qaumu, fir'auna da mutanansa za su bi ku sai su muku. Allah ya ce yan kun je za ku samu kogi. Saboda haka za ku shiga cikin kogi, amma wata rikil bahara rahawa, kai din ka bar kogin a nitse, shine wato munfarijan yana rarrabe hatta da kulahun kibdi al-fir'auna da mutanen su shiga. Da ya je ga ruwa, ga fir'auna ya biyo bayansa. Mutanensa suka ce inna la mudrakuna, ina za mu shiga, lalle mu za a riske mu, fir'auna zai kama mu. Tunda an guje masa ne da daddare, ana cikin tafiya kwatsam, kuma sai ga teku an zo bakin Maliya Bahar Nil, ya zo ya tare hanya. To shine mutanansa suka ce inna la mudrakuna, lalle mu za a kama mu, ba inda za mu miƙeta wannan gurin. Kala sai annabi Musa ce kalla, banda da ya magana kama waka, inna ma ira bi sadi, ina tare da Ubangiji na kuma zai shidda da ni da zamu. Allah ya ce masa ka doke san ruwan nan da sandarka. Da ya doki ruwan da sandan, take ruwan sai sandare, sai kuma ya tashi ma ya tsiri, wato ya katango daban-daban guda bakwai. Amma tsakanin katanga da katanga wato kwararo ne, babban kwararo da za a wuce ta cikin tsakiyar teku, ruwan ya daskare. Sannan kuma ga katango sun tashi na ruwa, ruwan ne ya daskare katangar, saboda katanga ita zama kamar gilas. wanda yake bi ta nan yana kallon wanda yake bi ta nan, wanda yake bi ta san yana kallon wanda yake bi ta nan, dan a amintar da su ga barin jin tsoro. Kada ku in kun bi nan wa ba ku san halin da ƴan uwanku suke ci da suka bi wancan layin ba, saboda haka Allah ya musu wannan ni'ima sai zama suna bi kuma suna kallon junan su. Allah ya ce in kun wuce waturukil bahara rahawan, ku bar ruwan a nitse inda yake. Saboda haka Annabi Musa alayhi salam ya je tsakiyar kogi, Fir'auna da mutanansa sun zo, su ma da zo ga hanya gyararriya sai suka kusa, san san kogi ne a gurin. Yawwa, amma Annabi Musa umarni aka masa ya shiga, amma shi Fir'auna kurin ya ganta ne ga sashiya kurin sai ya bi. Saboda haka Annabi Musa yana tsakiya, Fir'auna yana farkon shiga cikin kogi. To kamar labari sanda Annabi Musa kuma zai fice a kogi, shi Fir'auna kuma yana ina yana tsakiya. Allah ya ce to juyo doki, ya doki kogin, ya je juyo sake dukan kogin, kogin kuma sai ya hade da shi. Saboda haka Allah ya harkar da shi. Shi ne Allah yake ce masa waturukil bahara rahawan, ka bar wato kogin, wato in ka tsallake ka bar shi rahawan yana nitse da yake din, wato ka bar shi wato yana nitse. Shi ne in ka riga ka tsallaka kai da mutanenka ka bar shi sakinan munfarijan hata da kulahul kibda har sai shi Fir'auna da mutanen sun shiga. Allah sai ce innahum jundun mughraquna, su mutane ne runduna ce wanda yake za a dirme da ita wannan ruwan. Saboda haka fatima annabi zalika, wannan sai sa zuciyar Annabi Musa da mutanansa sai ta nutsu babu wani tashin hankali. Fa ughriqu, Allah sai ya halakar da Fir'auna a cikin wannan ruwan shi da jama'arsa. Allah ya ce kam taraku min
jannati wa
ومقامٍ
كريمٍ
ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قومنا آخرين wa uyunin da idanun ruwa mare mare Fir'auna da mutanansa suka bari, wa zuru'in ga shuke shuke na lambuna, wa makamin karim ga shirge giyar fada da ake gudanar da mulki duk Fir'auna ya tafi ya batta. Allah ce wani amacin ga jin dadi iri iri kanu fiya wanda Fir'auna da mutanansa suke ciki, wato fakina suna ni'imtawa suna fantamawa duk sun tafi sun bashi. Allah ce kazalika, to haka lamarin yake a wajen Ubangiji. Wannan gurin da wannan abokin gabar Allah yake, wanda ya shimfida bakin mulki, yake azabtar da mutane, yake sa mutane suke bauta masa ya maida kansa Allah, ya shirya wa duniya bayya tunanin za a dauke wuta lokaci daya, bayya tunanin duniya jin dadin nan zai yanke masa lokaci guda, Allah malaukakin sarki ya yanke masa jin dadin. Allah sai ya ce abun mamaki, wa aurasna ha bani isra'ila, duk wannan jin dadin sai muka gadar da ita kuma ƴan bani isra'ila. Wannan gidajen da suke zuwa su yi bauta, su yi wanke-wanke, su yi faskare, su yi tono, su yi gini, su yi wanki, su yi kaza, ayyuka ne walakanci da masu ƴan bani Isra'ila su suke. Sai Allah ya sa lokaci ɗaya sai Allah ya naɗa su su ne sarakuna. An halakar da Fir'auna da mutanansa, kuma Allah ya gadar musu da wannan dukiya da wannan ƙasa gaba ɗaya. Allah sai ya ce amma abin mamaki, fama baka da alaihi musama.
Fama baka da alaihi musama wal ardu wama kanu munzari.
Allah ya ce abin mamaki, duk da irin wannan bakin mulki da Fir'auna ya yi, duk da irin wannan fada a ji, da irin abubuwa da ya aikata, ya taka ya karya ya duk abin da ya ga dama na dagawa Allah ya bashi, amma ran da Allah ya hallaka Fir'auna sama bace kukawa, sama bace kukan rabuwa da Fir'auna ba, ƙasa bace kuka ba. Mun gane ku, wannan ai ban kori ne ga sai Allah madaukakin sarki yake musu. Inda Fir'auna mutumin kirki ne, dindin da mutumin kirki ya mutu, sama tana kuka ƙasa tana kuka, sama tana kuka ƙasa tana kuka. Amma ran da Fir'auna da mutanen suka halaka, Allah shi fama bakar alaihim sama'u wal ard, sama bace kuka ba, ƙasa bace musu wato kuka mutuwa ba. Allah shi fama bakar alaihim sama'u wal ard bikilafin mu'minina, sabanin mu'minai sukan yabki alaihim bi mautihim, sama da ƙasa suka yi kuka saboda mu'mini ya mutu. Malam yace musallahum min al-ard, gurin da mutum yake sallah yau da kullun a ƙasa, ran da ya mutu wannan gurin zai yi kuka. wa mas'alu amalihi amalihi min as-sama da kuma kofar da aikin sa mai kyau yake hawa sama yake hawa sama ran da mutun ya mutu a karfi wannan kofa to wannan saman za ta kuka saboda yanzu aiki mai kyau ba zai na shiga cikin ta na wannan bawan madan ya riga ya mutu malamai suka ce malaman tafsiri sun yi sabani dangane da wannan kukan wani irin kuka ne zahirin kuka ne sama za ta kuka da hawaye kasa ta kuka da hawaye ko kuma kuka ne irin na jin takaici wanda dan adam zai yi wanda babu zubar da hawaye a cikin sa amma dan yake cewa kun san kuka yakan saka shi biyu ko akwai kukan da mutum zai kukan zuci wanda yake takaicin ya ma fi karfin a zubar masa hawaye yawa amma wani takaicin kuma zubar masa hawaye shi zai huce zuciya daga tafarfasan da take a dalilin wannan baciran to malai yake cewa malaman tafsiri sun yi sabani faqila wadan suka ce haqiqatun wannan kuka na haqiqa ne wa alaihi akan wannan faqila suka ce ko waqi'u min zati samawati wal sama da kasa suka yi kuka irin kukan da dan adam yake wa yu'ayyiduhuma warada abinda kuma zai karfafa wannan magana hadisin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah yake cewa ma min mu'mini babu wani mu'mini illa walahu fi sama'i babani face yana da kofofi guda biyu a sama babu yanzulu minhu rizqahu akwai kofar da arzikin sa yake saukowa daga wajen Allah kullum wa babu yadkhulu minhu kalamuhu wa amaluhu da kuma kofar da maganganun sa da aikin sa suke shiga ayyukan sa masu kyau fa idza mata idan bawa ya mutu mu'mini ya mutu faqadahu wato saukar arzikin sa da hawan aikin sa mai kyau sai ya rasa su fa yabkiyani alaiha sama din sai ta kuka a dalilin wannan watala sai manzon Allah ya karanta wannan aya fadin Allah fama bakat alaihimu sama'u wal ardu ayi fir'auna da mutanen sa suka halaka sama da kasa ba su musu kuka ba sai ce ashe kaga sama da kasa suka yi kuka idan mu'mini ne ya rasu yake cewa wa yu'ayyiduhu aidan qaulul mujahid hakana maganar malam mujahid tana sake karfafa wannan magana na cewa sama tana yin kuka kasa tana kuka idan mu'mini ya rasu yake cewa inna sama'a wal ardu lalle sama da kasa da yake yani alal mu'mini 40 sabahan idan mu'mini ya rasu sama da kasa suka masa kuka tsawon kwana 40 kwana 40 za su suna masa kuka kala aw yahya yake cewa ko shi malam mujahidin ko kuma malam yahya yake cewa fa ajibtu min qawlihi sai ne mamaki da wannan magana ta malam mujahid fa kala sai yace a ta'ajab yanzu kana mamaki ne wa malil adla yabki ala abdin ya'maru habbu ko wa sujudi ai me zai sa kasa ba za ta kuka ba game da bawan da yake raye ibada akan ta yana yin ruku'u yana yin sujjada akan ta wa malis sama'i la tabki me yasa sama ba za ta kuka ba ala abdin kana li takbirihi wa tasbihihi fiha dawiyun ka dawiyun nahli ta yi da tasbihin da bayi suke yi wato da zikiri da suke yi wato zaka je yana gunji kamar wato kudan zuma in zai kaura daga wani guri zuwa wani guri ai dole wannan gunjin tasbihin da zikirorin yana hawa sama to ran da duk bawa ya rasu kuma wannan ba zai hawa sama ba to me yasa sama ba za ta kuka ba saboda abin da take ji na tasbihi da tazkiri yanzu wato baya hawa kanta wakila wadansu malama suka ce cewa ahlus samawati wal ardi wato mutanen halittar sama da ta kasa ake nufi haka wadansu suka ce amma bakar alaihimu sama'u wal ardu ala nifin halittar sama da halittar kasa me yasa ba ai ba ce kuka ba lokacin mutuwar fir'auna to malai yake cewa wato inna bukahuma abinda ake nufi da kukan su hamratun atrafiya wato ja wato wanda jaffin saman za su yi wa yu'ayyiduhu qawlus suddi abinda kuma zai karfafa wannan maganar malam suddi da yake cewa lamma qutila husain bin ali bin abi talib radiyallahu anhu ma yayin da aka ce imam husaini aka ce wannan ranan bakat alaihi sama'u sama ta yi kuka wa bakaha hamra amma irin kukan da ta yi sai ta ja gaba daya irin jan nan na lokacin faduwar rana irin wannan jan shine wato kukan da saman take yi haka nan muhammad bin sirin yake cewa akbaruna annar hamra malaman mu sun ba mu labari cewa jan da sama take alitita kunu ma ashafaki wanda take a lokacin wato faduwar rana lam takun hatta qutil husaini bin ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu da sama bata taba yin irin wannan jan ba sai da aka kashe imam husaini a lokacin kuma sama ta fara wannan jan malam suleiman al-qali yace mutirna daman yawma qatl husaini an shahid da mujini a ran da aka she wato jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Hussein dan Ali bin Abi Talib wajira suka ce innal buka lalle shi wannan kuka da ma ake nufi kinayatun an adam al-iktisari wa adam al-mubalati bi wai Allah yace wai sama bace kuka ba kasa bace kuka ba saboda halaka fir'auna mana malamai suka ce abinda ake nufi ba asalin kuka bane amma saboda ma rashin damuwa da darajar su da kimar su ko sama da kasa ba su kuka ba mana babu wani wanda ma ya damu da halakar da su domin me domin kafire ne inda mu'mine ne wannan za a ji damuwa a mutuwar wato mu'minai to wannan dai kadan ne daga cikin tafsiran da malamai suka yi don gane da wannan ayat da Allah yake cewa fama bakat alaihimus sama'u wal ardu sama da kasa ba su kuka ba wa ma kanu munzarin wato bas kasance wato suna ma sauraron tubar da shi fir'auna zai ba kuma kanunun zarina ba su kance shi ne mu'akkirin da tauba su fir'auna da mutanansa wato bayan musu jinkiri dan su tuba ba
wala gadi na jaina bani isra'ila min al'adabil muhin
min
fir'aun innahu kana aliyan min al-musrifin
Allah ya ce wala gadi na jaina bani isra'ila ko walakan na jana bani isra'ila hakika mun tsaitar da yan bani isra'ila min al'azabil muhin daga azaba ta walakanci yana kashe musu yayansu ya bar musu yaya mata kuma su rayu Allah ya ce min fir'auna daga fir'auna wato shi wato daga fir'auna wannan azaba mai raɗaɗi mun tsaitar da yan bani isra'ila saboda suna wato fir'auna yana ƙaddana musu ita innahu kana aliyan mutum ne wanda yake mai girman kai min al-musrifina daga cikin wato mabarnatan mutane
walaqad jitarnahum ala ilmin alal alamin
Allah ya ce walaqad jitarnahum hakika mun zabi yan bani isra'ila ala ilmin bisa saninmu bisa sani daga gare mu wato da halayensu alal alamin akan talikai amma na zamanin su shine alamin zamani wato akan a cikin masu hankalin zamanin su Allah sai zabi yan bani isra'ila وآتيناهم من الآيات
ما فيه بلاء مبين
الله يأتي وآتيناهم سيموك باسو من الآيات لغا تشين آيوي ما فيه بلاء مبين تشين واندسكي أقوى تو جربا وآتيكي آيوي اند الله با إمان إسرائيل تشكسكي واتو جربا وآ الله باسو نئما ظاهرة كما ركيتي ورقوجي كما سوقر منو كما سوقر سلوى أما كما دي جربا سيدة تشبوشكي الله يأتي إن هؤلاء
لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين
الله yake cewa ai kafirai cewa suke inna haula'i inna haula'i cewa wayannan kafirai cewa suke lekuluna cewa suke in hiya illa mautatuna alula wanda mutuwa da zamu yi mutuwa ce kurin ta farko saboda haka ko kuma wato mutuwa ce wanda aka yi ta a lokacin suna dugon mani saboda haka kuma na hano bi mun sharina in mun mutu ba za a sake ta da mu ba wannan duk suna yi ne saboda musun tashin alkiyama yawa musun tashin alkiyama shine in sun mutu ba za a tashe su ba in ma za a tashe su to a wani gida za a sake haihuwa su yawa don haka suke fada wa ma yuhlikuna illa dahr babu abin da zai kare dan rayuwar dan adam sai jujjuyawa zamani in an haife ka a wannan gidan ka tsufa ka rayu in ka mutu shikenan sai a sake haihuwar ka a wani gidan haka ake ta kekewayawa babu wani tashin alkiyama to wannan shine abin da suke da wasu yawa dan musun tashin alkiyama ne yasa suke fadan haka shi yasa Allah ya kai to man labarin anan yace inna haula'i wayanan mushrikai la yaquluna cewa suke in hiya illa mautatun alula ai mutuwa nan da zamu yi ba wata mutuwa bane face mutuwar farko wa ma nahnu bi munsharina ba za a sake ta da mu ba shine ba za a laya mu rayawa ta biyu wato wanda za a yi mana hisabi ba Allah sai ce fatu bi aba'ina
fatu bi aba'ina
Allah sai ya ce fatu bi aba'ina sai suke gaya manzon Allah in gaskiya kuke wai za a tada mutane bayan su mutu to fatu bi aba'ina to ku dawo da iyayenmu ai iyayenmu su mutu kakanninmu su mutu kakanninmu su mutu har yanzu ba wanda ya dawo in dai gaskiya ne za a tashin alkiyama to fatu bi aba'ina ku dawo da iyayen namu mu zo mu gansu in kuntum sadiqina in dai gaskiya kuke annalu asba da mautina wai za a tashe mu bayan mun mutu sai Allah ya ce musu أهم خير
أهم خير نم قوم تبا والذين من قبلهم ahlaknahum innahum kanu mujrimin.
Allah ya ce su mutanen mushrikan Makka da suke wa'annan maganganu ahum khairu su suka fi alkhairi ne am qaumu tubain ko kuma mutanen wato tubau shi tubau nan wadansu malamai sun ce annabi ne wasu kuma sun ce a wani mutumin kirki ne wato wato Allah sai ya ce walidina min qablin da wadanda suka zo kafin su daga cikin al'ummai halaknahum dum halakat da su su mutanen tubau suka ce sunansa tubaul humairi wato ana ce masa wato abukar amma asalin sunansa as'adi asalin sunansa as'adu shine wato wato sunansa a du ansar mutanen madina daga tsatsansa ake ake nasarta su an ce shine asalin tsatsansu su mutanen madina wato shi ya gina birnin hiyara shi wannan tubau din sannan malaman tarihi suka ce ita hiyara wato wani birni ne a kusa da Kufa wato shi ya je gina wannan sannan shi ya gina Samarkanda birnin Samarkand sannan kuma wato yayi yaƙe yaƙe to aka ce cikin yaƙe yaƙen sa yayi niyya zai zo ya yaƙi ɗakin Kaaba ya kuma rusa garin Madina cikin yaƙe yaƙen sa a lokacin da yake kurin Arabi ne inda kafirai suke aje a rusa su inda kafirai suke aje a rusa su to da yazo Madina sai aka bashi labari cewa nan Madina nan ai gurin hijirar wani annabi ne sunansa Ahmadu sunansa Ahmadu wato saboda haka fakafa anhuma sai ya kauda kai aka ce Makka gurin aihuwarsa ne Madina kuma gurin hijirarsa ne saboda haka sai ya kauda kai ya dauki rundunarsa ya je ya tiyakin addini amma bai shiga garin Makka da Madina ba wato wakasa wakasal baiti bil hibr harj ya bada ma irin rigan nan aje a saka a ɗakin Kaaba wakataba kitaba amma da zai bar Madina sai ya rubuta wasika wa audahu inda hal Madina ya bayar ajiyar ta gurin mutanen Madina shi tubaun nan wakanu yatawarasunahu kabiran an kabirin sai da ya zama ana gadan wasikar ta sa kaka da kaka in wannan ya mutu ya bar kula da wasikar a hannun jikokinsa hannun ƴaƴansa su ma sun mutu su an bari a hannun ƴaƴansu wasiƙan tana nan tana ta bin hannu har sai da ta sadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam malai ce ila an hajar Annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da manzon Allah ya hijira fa dafa'uhu ilai suka dauki wasiƙa suka bashi wato yuqalu ana cewa innal kitabu wato sai aka rubuta a cikin wasiƙar wato innal kitabu wannan littafi inda Abi Ayyub al-Khalid bin Zaid a ciki sai aka rera waka yake cewa shahidtu ala Ahmadin annahu rasulullahi bari'un nasani falau madda umri ila umrihi lakuntu waziran lahu wa ibn ammi yake cewa shahidtu ala ahmadi na shaidi labarin wato zuwan ahmadu annabi ahmadu kenan annahu rasulullahi shi cewa shi dinnan manzan Allah ne bari'un nasami Allah makagin halitta falau madda umri inda rayuwa ta zace tsawo ila umrihi ta samu rayuwarsa lakuntu waziran lahu da zan zama masa waziri mai taimaka masa wajen wato isar da sakon Allah wa mun amin kuma zan zama wato dan baffansa amma ba'adu bayan wato sallama fa inni amantu bika ka sheda nayi imani da kai ya Ahmadu wa bi kitabika nayi imani da littafin ka allazi yanzulu alaika wanda zai sauka tare da kai wa ana ala dinika ka sheda ni ina cikin addinin ka wa sunnatika ina cikin sunnarka wa amantu bi rabbika nayi imani da ubangijinka wa rabbi kulli shay'in ubangijin komai wa amantu bi kulli ma jaa min rabbika nayi imani da dukkan abin da yazo daga ubangijinka min shara'il islami daga shari'o'i na musulunci fa in adaraktuka fiha wato wa ni'mat in na same ka da sauran rayuwata wa ni'mat madalla zambika wa illam adarikuka in ba riske ka ba fashfa'ali ka cece ni ranar alkiyama wala tansani yawmal qiyama ran alkiyama kar ka manta da ni fa inni min ummatikal awwalina ni ina daga cikin al'ummanka wato ta farko wa bai'atuka nayi maka mubai'a qabla maji'ika tun baka zo ba wa ana ala millatika ka sani ina kan addinin ka wa millati abika ibrahim alayhi salam ina kan addinin ka annabi ibrahim su maka tamar kitaba sanan ya rufe wannan wasika wa naqash alayhi ya buga stamp ya rubuta a cikin bayan envelope din lillahi al'amru min qablu wa min ba'd dukkan lamari na Allah ne a farko dukkan lamari na Allah ne a ƙarshe wato ya rubuta unwanin sa addressin sa cewa ila Muhammad bin Abdullahi nabiyillahi wa rasulihi wasikan taji zuwa ga Muhammad dan Abdullahi annabin Allah manzon sa katimin nabiyina cikamakon annabawa wa rasulur rabbil alamina kuma manzon ubangijin talikai wato min tubail awwali wannan wasika daga tubai ne na farko mallan yace wa kana min al-yawmil ladhi mata fihi tubau daga ranar da tubau ya rasu ila al-yawmil ladhi ba'atha fihi nabiy sallam zuwa ga lokacin da Allah ya aika manzon Allah alfu sana shekara dubu ne cip lazidu wala yanqusu bai karu bai rugu ba saboda haka kuma bayan shekara 13 ya hijira bayan shekara 10 ya hijira ya dawo Madina sannan aka bashi wannan wasika ya karanta to wannan shine tubaun da Allah yake fada yake cewa su mutanen makkakan ahum khairun su suka fa alkhairi ne am qaumu tubain ko kuma mutanen tubau wannan tubau yake ya kasu walidina min qablihi da al'umman da suka zo kafin su Allah ya ce halaknahum duk mun halakar da su wato mun halakar da su da kafircin su shi tubau annabi ne ko kuma wato wani wali ne wanda yake yaki yake yada addinin Allah to amma ya yaki mutanansa waɗanda wato suka kafirce to su ne Allah yake saba misali mutanen tubau saboda tsaurin kansu da kuma wato sai ya saba misalin su da mutanen makka shin wai su suka fa alkhairi ne ko kuma wato mutanen tubau Allah ya ce to mutanen tubau da waɗanda suka zo kafin su duk a halakna mun halaka da su saboda kafircin su ai su wa'ancan mutanen su mutanen makka ne yanzu mushrikan na zamanin manzon Allah laysu aqwa minhum bas kai mutanen tubau karfi ba wa ahlaku amma su ma na tubau an halakar da su Allah ce innahum kanu mujrimin sun kasance wato mutane ne wanda wato suke mujriman mutane
kama kalakanan samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma kalakanahuma illa bil haq walakinna aktharuhum la ya'lamun
to alhamdulillah saboda lokaci zamu tsaya anan amin muku fara daidai Allah ya karba mana ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum akwai wani roko da dan agaji suka yi za su nemi sadaka mu wani dan agaji da Allah ya zauna kariya ta